sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu haroma jamhuriyar Niger kuma za su yi kamun su ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya kana masu na'urar computer duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma Ladan Ibrahim ne tare da Jummai Ali da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin da wannan dare. A cikin wannan shirin bayan kun ji cikakkun labaran duniya muna dauke da shirin mu na tsintsiya da kuma wato jawabai daga dattijan mu amma yanzu a fara da labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Dubban dubatan masu hankoron karin yanayi sun yi gangami a nan Washington DC babban birnin Amurka yau Asabar a wani yunkurin samun goyon baya ko kuma jawo hankalin duniya ga matsalolin da suka danganci yanayi. Waɗanda suka shirya wannan taro sun ce taron da aka lakawa suna jerin gwano mutane a kan yanayi an shirya ne ya zo rana ɗaya da cika kwanaki 100 da hawa kan ragamin mulkin shugaba Donald Trump. Waɗanda suka shirya gangamin sun yi Allah wadai da abin da suka ɗauka ko kuma suke gani tamkar rashin kulawa da matsalolin yanayi da gwamnatin shugaba Trump ɗin ke yi. Sun ce manufofin gwamnatin Trump masifa ce ga yanayi da kuma al'umma musamman talakawa tsirarru waɗanda ba turawa ba ne. Ƙungiyar masu hamayya wadda Mikhail Khodorkovsky wanda ke gudun hijira wani mai tattakar manufofin gwamnatin Rasha ya kafa ko kuma yake ba da kuɗin gudanar da hidimominta ta yi zanga-zanga a biranen ƙasar Rasha 32 a Asabar domin nuna rashin amincewa manufofin shugaba Vladimir Putin. Ƙungiyar ta gudanar da zanga-zanga ce duk da cewa hukumomi sun haramta ta kuma sun ayyana ta akan ba ta halal ba. Har ma 'yan sanda sun kai su mamaye ofisoshin ƙungiyar a birnin Moscow. An yi zanga-zangar ta yau Asabar bayan babbar zanga-zangar da aka yi a watan Maris, gangami mafi girma da aka yi da ba bisa ƙa'ida ba a 'yan shekarun da suka shige. Har ma aka kama fiye da mutane 1,000 ciki har da shugaban masu hamayya Alexei Navalny. Jiya Juma'a 'yan sanda suka kai su mamaye ofisoshin ƙungiyar a birnin Moscow kafin yin zanga-zangar ta yau Asabar. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta jefa ƙuri'ar bai ɗaya na yin na'am da tsari ko kuma ƙa'idodin da za a bi wajen yin shawarwarin ficewar ƙasar Ingila daga cikin ƙungiyar. Donald Tusk, shugaban taron ƙolin da ƙungiyar ke yi ko kuma ta yi a birnin Brussels ƙasar Belgium, shine ya bayyana haka a sakon da ya sa cikin dandalin Twitter yau Asabar. Shugabannin ƙungiyar Tarayyar Turai suna yin taron ƙolin ba tare da Prime Minister Ingila Theresa May ba. Cikin ƙasa da mintoci 15 shugabannin ƙungiyar su 27 suka yi na'am da tsari ko kuma ƙa'idodin. Da a fara tattaunawa da Ingila jim kaɗan bayan zaben da za a yi a ranar 8 ga watan Yuni idan Allah ya kai mu. Tattaunawa da za a yi za ta mai da hankali a kan harkokin kyautata rayuwa 'yan ƙasashen EU ɗin da iyalansu waɗanda suke zaune a Ingila da kuma batun da kuɗin da ƙungiyar ke bin ƙasar Birtaniya. Domin ƙungiyar ta dage a kan cewa tilas Ingila ta ɗauki jidalin biyan kuɗin janyewa daga cikin ƙungiyar da zai kai kimanin dala biliyan 65. Papa Roma Francis, shugaban 'yan ɗarika Katolika, ya kammala ziyarar da ya kai ƙasar Masar a yayin da ya yi huɗu ba ta musamman a filin wasannin ƙasar yau Asabar. Jiya Juma'a, Papa Roma ya gana da babban limamin masallacin jami'ar Al-Azhar a wajen wani taron musulmi da Krista kafin ya ziyarci shugaban 'yan ɗarikar Coptic Orthodox, Papa Roma Tawadiros, domin yi mishi ta'aziyar waɗanda aka kashe a hare-haren da aka kai coci-coci a biranen Alexandria da kuma Tanta a farkon wannan watan. Papa Roma Francis ya faɗa wa shugabannin musulmi da Krista a wajen taron na jiya Juma'a, wanda shi ma kansa shugaban ƙasar Masar Abdul Fattah El-Sisi ya halatta, cewa ya kamata a koyi darasi daga tarzumar da suka faru a baya. Domin a cewarsa, tarzoma da rigingimu babu abin da suke haifarwa illa masifa da kuma yin da na sani. An ɗauki tsauraran matakan tsaro sosai a kan Paparoma, amma ya isa filin wasannin cikin ‘yan ƙaramin motarsa samfurin Fiat taga a buɗe. Ya yi kuma abin da ya saba yi, ya zagaye filin wasannin cikin buɗaɗɗiyar mota samfurin Golf. Fadar Paparoma ta ƙita soke ziyarar bayan an kai hare-haren, haka kuma ta yi watsi da tayin da aka mata na yin amfani da mota da sashi baya hudata. Ɗaya daga cikin burin ziyarar Paparoma a ƙasar Masar shi ne ganin an ƙarfafa fahimtar juna tsakanin Musulmi da Kirista a ƙasar.
Karan duniya ke na uku saura daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Tsintsiya
maɗaurinki ɗaya.
Masu sauraron tsintsiya maɗaurinki ɗaya, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu ci gaba da tattaunawa da muka yi da Malam Salisu Sani Idris na kamfanin dalancin labarun Najeriya da Malam Allah Alkali, mataimakin edita kuma edita mai kula da harkokin labarai na jaridar People's Daily, da kuma Malam Mamun Baba Ahmed, ƙwararren ɗan jarida wanda ya shafe kimanin shekaru 47 yana aikin jarida, akan irin gudunmawar da ya kamata ɗan jarida ya bayar domin samun zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma ci gaban ƙasa. A saboda haka ga wakilin sashen Hausa nan Hassan Maina kaina zai ci gaba.
Alhaji Salisu, idan ka duba yanda jaridu a Najeriya a gaba ɗaya suke yaɗa labarai dangane da abin da ya shafi rikici, ya kake ganin rawar da jaridu ko 'yan jaridu suke takawa?
Abun takaici ne yau a ƙasar nan a ce 'yan jarida da ya kamata a ce su ne waɗanda za su ba da gudunmuwa muhimmi wajen samun dawwammamiyar zaman lafiya a ƙasar nan, amma sai ya zama kamar kusan wasu daga ciki su ne masu ke ƙara guru ta wutar rigingimu a ƙasar nan. Saboda in ka yi la'akari da yanayin yadda suke yin sharhi da rahoto a kan abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan, yana nuna cewa sun saki ainihin wannan role ɗin da ya kamata su play wajen wanzar da zaman lafiya. Kuma ba wani abu ya kawo wannan ba shi ne ita aikin jarida a Najeriya a yau ta zama kawai kamar aiki ne na kowa da kowa. Wannan shi ne ya ƙara kawo kwamacala a cikin aikin. Da zaran kawai mutane wasu kungiya sun samu kuɗi kawai za su tafi CAC su yi rijista ko su fara printing su hayari mutane ba wani horo na musamman, ba su san menene illan abu kaza, ba su san kawai za a tura su field ko su fara filing report. Wannan shi ne haddasar da wannan matsala da muke ciki. Shi ne sa ka ga gabaki ɗaya maimakon a ce rahotannin da suke fitowa daga jaridu su ne za su kwantar da hankali su ƙara kawo zaman lafiya, amma suna ta ƙara kawo rigingimu. Domin ba duk wahalhalu na rigingimu na baya da aka samu kamar irin na Boko Haram da wasu abubuwa wanda ya sa jama'a an horu ana son a zauna lafiya ba, irin waɗannan rahotannin a baya can su ne suke dunga haddasa rigingimu. Kaga abu an ce ya faru a Kano misali, za ka ji Onitsha ta ɗauka, za ka ji ina ya ɗauka, za ka ji ina ya ɗauka. Wannan ba al'amari ne wanda zai kawo mana zai ci gaba a ƙasa ba. Ya kamata 'yan jarida su canja yanayin wanda yake tafiya. Idan ma ka na buɗe ma'aikatan jarida don son taimaka ma matasa su samu aiki da ba da naka gudunmuwa a guda a ci gaban ƙasa, to ya kamata ka yi ƙoƙari ka ga cewa ka horar da duk wanda za su yi aiki a wannan wurin saboda a samu aiki wanda zai kawo ci gaba a ƙasa.
Na'am.
Alhaji Ali, ina dawo daga bangaren ka. Ana amfani da wasu ƴan jaridun ba tare da ma sun san cewa ana amfani da su ba. Kai ya kake kallon irin waɗannan abubuwan ta hangogi daban-daban?
Muka koma tarihi ma na jaridu gaba ɗaya na duniya. Fi sabilillahi mai kuma alaji. Ba wani gidan jarida wacce ake bugawa ce ko wacce ake yaɗa labarai ne ta radio ko talabijin, ba wani wanda zai kafa jarida gidan ba shi da wata manufa da yake so ya yaɗa ko ya kare. Babu ko gwamnati ko masu zaman kansu, ko siyasa ko addini ko wani abu daban, babu dai wata jarida a duniya da zaka ce wannan ba ta da alƙibla. Babu ita. Kowa da alƙiblarsa, kawai ya danganta da alƙiblar mai kyau ce ko gurɓatacciya. To kai da kake so ka yi aikin ya danganta da san cewa waɗanda kake wa aiki mai alƙiblar wannan jarida. Yanzu idan haka kowace jikin jarida yanzu ne wasu za su sawa, amma da kaman ka'ida ne sai ka ga an sa manufarmu kaza ne ya sa muka kafa wannan gida kaza da kaza. Haka in gidan rediyo ne, haka mai kuma komai ki kuma su duk duniya. Ko waɗanne editoci suna la'akari da ina wanda suka kafa su, daraktocinsu da wanda suka zuba kuɗi suka kafa ina suka fuskanta. Dole sai an yi wannan. Wasu za ka ga harkar siyasa ne, wasu kasuwanci ne. Don haka kamfani in yana ba ku talla, manya-manyan talla na miliyoyi da mai kome sai za ku kau da kai. Ko za ku yi dai ba za ku zage shi ba, amma ko da ba za ku yabe shi ba. Har sai a yi saffa-saffa-saffa. To amma abin da ya kamata a yi la'akari da shi shine da farko kawai mutum ya fara tunanin me yanayin kasar, shin ta yaya wannan abin zai amfana kasa ko ta yaya zai jawo masa illa. Domin in dai abu zai jawo tashin hankali a kasa, ba sai da kwanciyar hankali ita kanta jaridar ko gidan rediyon za su yi aiki ba. In ba su yi aiki ba kai kana ina tayewa ba kana rikicin Kaduna. Ina zaton na tsallake rijiya da baya kai su hudu. Akwai inda naji ana yanka mutum a bayana yana kakari, matarsa tana salati makocina, ina gida naji. Akwai inda na fito bayan an gama rikici na gaggawa ta fi 500. Haka za ka yi kana tsatsallakawa kana tsatsallakawa. Akwai inda smuggling ɗina aka fitar da ni a boot ɗin mota a fitar sai ƙasa tana lafiya ai za ka yi aiki. To za a iya amfani da ɗan jarida ko ya sani ko bai sani ba. Kamar yadda ka ce akwai wanda ba san ana amfani da su ba, kawai su. Kawai sun shiga ne idan sa a rufe shi kenan ko me za a yi a yi, inda za ka ba shi albashinsa ya sa aljihu shi kenan. Wasu kuma za ka gaba ma'aikatan da suka masu gidan ba ne suke amfani da shi, wasu ne baya za a kira ka a ce ga wani abu ga manufanmu ko ya sani ko bai sani ba labari kaza muke so. To a kowane kuma aiki na duniya dama sai ka samu wannan. Akwai gidan jaridan da na taɓa aji aiki saboda me za a yi ƙarin ma'aikata, za a daga wukili za a koma Daily. An ɗau mutane da me waɗanda aka yi recommending za su iya aikin daga wasu jaridun suka to ba ɗauke su ba, amma ƴan alfarma da suka kaka takardu, wani yana sai da mai a gidan mai, wani yana tallan gala, wani yana tallan su aka ɗauka. Akan haka na ba aiki me za ka tsammani daga cikin irin wannan? To dole sai a san aikin tukunna.
To akan batun na sanin aikin ɗan jarida kuma bisa la'akari da ganin yadda zamani ke canjawa da yadda al'amura suke canjawa, ga kuma kafofin yaɗa labaran yanar gizo inda wasu za su shiga su faɗa abin da bai kamata ba, kuma har wasu mutane ma su yadda da sahihancin irin waɗannan bayanai ko kuma rahotanni, ga abin da Malam Mahmud Baba Ahmed ya faɗa.
To yanzu da yake jama'a sun fara fahimta, suna ganin bambancin yanar gizo da kuma jaridu wanda za ka riƙe a hannunka ka karanta ko kuma ka saurara a rediyo ko ka kalla a talabijin, za su ga cewa labarin da ake bugawa a yanar gizo labaru ne waɗansu watakila ba za su gansu a cikin jaridun hannu da suke riƙewa ba, ba kuma za su ji su a rediyo ko su kalla a talabijin ba. Saboda haka idan suka ga irin wannan sun san waɗancan labaran ƙanzan kurege ne ake yaɗawa. Domin kuma wanda ya san aikin jarida da ya ga irin na ƙanzon kurege ko irin wanda ake yaɗawa a yanar gizo ya san cewa ba haka aikin jarida yake ba, ba kuma haka ake rubuta labari ba, saboda haka nan ba zai amince da shi ba. Yanzu alhamdulillahi mutane sun fara gane haka. Su kuma 'yan jarida babban abin da ya kamata su tsaya a kai shi ne kan gaskiya. Idan ka faɗi gaskiya duk yadda za a yi da kai sama da ƙasa za ta haɗe, wallahi ba yadda za a yi da kai. Kuma an ce ai a dade ana yi sai gaskiya wanda duk zai aikin jarida ko ba zai tsaya kan gaskiya ba to wallahi ba zai je ko ina ba saboda haka nan gaskiya ita ce abin dogaro ga dukkan ma'aikacin yada labaru sannan kuma kansa ya mutunta kansa kuma yana so ya mutunci a wajen ƴan siyasa musamman waɗanda suke zabarcinsa shine ya guji abin hannunsu idan yana so ya mutunci ya guji abin hannun jama'a muddin kana son abin hannun jama'a to ba za ka yi mutunci ba ba kuma za ka yi gwaninta ba domin za ka yi shakka cewa idan baka faɗi abin da yake so ba ko kuma ka juya ƙarya kai mata kwalliya don ya ji daɗi na baka wani abu to daga ƙarshe haka nan za ka tabbata mutuncinka ya zube ka zo ka yi batan batatanta ba ta da tsuntsu ba ka kuma ga tarko
abinda ya sawaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kamu za mu ci gaba da zantawa da Malam Allah Alƙali mataimakin edita a jaridar People's Daily da kuma Malam Salisu Sani Idris na kamfanin dillancin labaran Najeriya a tuna fa kowa yana da gudunmawa da zai bayar wajen tabbatar da an samu zaman lafiya da ci gaban ƙasa.
Yan mun kashe ƴan uwa yaran su suna kuka inya yaran in suka girma kan wahala ba tarbiya sai su zama na matsala.
To madalla ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC yanzu na agogwa ce karfe 4:16. Yanzu kuma ga wato jawabi daga dattawan arewacin Najeriya.
Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar kowane makon ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Rundunar ƴan sanda ta dawo da kudi da fayil da ta dauke a gidan sanata Goje. Goje yayi watsi da batun samun fayil mai bayanan zargin yadda Ibrahim Shekarau ya kitsa halar kamar riga Sheikh Jafar Mahmud Adam.
Kada a manna mini abinda ba gaskiya ne a jikina ba shafa mun kashin kaji ni ban san komai game da wannan al'amari ba wallahi matsaya na musulmi.
Jibius ta yi nasarar wazin kasa a Borno da Yobe inda matasa suka yi dafifi. Shugaban kungiyar Sheikh Abdullahi Balalau ya ce za su ƙara dukufa kan cusa sahihiyar aqidar Islama a zukatan jama'a.
Gaskiya zuwan mu Borno ya canja mana tunanin mu baki daya babu shakka ko wannan shine kadai babban abin da aka ce wannan gwamnati ta samar to gwamnatin ta cancanci a yaba mata
yayin da ƴan kunar bakin wake wato suka mutu a Maiduguri sarkin Kano Sunusu ya ce naira biliyan 2 da miliyan 900 ya gada daga marigayi sarki Ado ba wajen biliyan 6 da ake magana ba kotu ta bada bailin Namdi Kano da sharadin limamin Yahuda ya tsaya masa kotu ta tura tsohon gwamna Babangida Aliyu gidan yare kan zargin badakaran naira biliyan 3 Nasira da Malika Amirar Amurka daga Abuja Najeriya
Haka dai to yanzu zamu kada zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma ƴan arewacin Najeriya jawabai yau sune Sheikh Yusuf Muhammad Sambar Gacikun da Rabaran Danjuma Adamu daga Kano. Ga Sheikh Gacikun.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Yusuf Muhammad Sambar Gacikun mataimakin shugaba na majalisar malamai a kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna. Kiran da nake yi shine akan mahimmancin zaman lafiya. Duk da dai Bahaushe yana wani karin magana cewa ba gagararre sai bararre. Duk lokacin da kaga mutun yana kashe mutane an zira masa ido to laifin hukuma ne. Amma inda hukuma za ta tsaya ta dau mataki akan duk wani mai laifi da ainihin ladabtar da shi to zaka ga cewa an samu ainihin zaman lafiya a ƙasa kuma an samu ci gaba to idan gwamnatin tarayyar Najeriya tana so a daina kashe-kashe tsakanin makiyaya da manoma tsakanin musulmi da kristoci tsakanin wasu kabilu da kabilu to ya kamata gwamnati a duk lokacin da aka zo aka yi rikici ta bincika ta gano mutumin da ba yi da gaskiya to ai mai hukuncin da ya dace da matsayin shi domin kada a ci gaba da yin wannan barna an so kudaden da aka kwashe daga asusun gwamnatin tarayyar Najeriya ta hanyar zamba cikin aminci an so da kudin a dawo da su cikin asusun gwamnatin tarayyar Najeriya, wannan abu ne mai kyau domin zai taimaka ma kasar. To sai dai na taba karanta wani hadisi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wakilta wani mutum ya tafi je ya anso zakka, ana ce ma mutumin Ibn al-Lutubiyya. To da je anso zakkar sai ya anso wasu kyaututtuka daban da aka bashi bayan zakkar. To da ya zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rika warewa yana cewa haza lakum wa hadha hadiyatun uhdiyat ilayya, wannan naku ne, wannan kuma kyauta aka bani a can. Ya rika lissafa ma manzon Allah hadha lakum wa hadha hadiyatun uhdiyat ilayya, wannan naku ne, wannan kuma kyauta aka bani a can. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daka mai tsawa yayi fada sosai yace wannan wani irin mutum ne, yaya Allah mai girma da daukaka zai wakilta mu ya dora mana amanar wani abu daga cikin abubuwan da Allah ya dora mana, sannan ka zo kana ce mana haza lakum wa haza hadiyatun uhdiyat ilayya, dan me mutum bai je ya zauna gidan uwar shi ba ko gidan uban shi ya ga ayyuhuda ilayhi shay, shin za a bashi wani abu? To sai a karshe Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwace nashin da yake cewa an bashi kyauta, kuma aka ansha na zakkar, aka maida duka a cikin baitul mali, sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire shi a shugabancin da aka dora shi.
Shi ma rabaran Danjuma Adamu ya ce a yi ma gwamnati addu'a don kar ta yi ƙasa a gwiwa wurin kwato kuɗin jama'a, wanda hakan wata hanya ce ta maido da zaman lafiya.
Ina yi wa al'ummar arewacin Najeriya musulmi da kirista sallama irin ta addinin kirista. Ina mai fatan Ubangiji Allah ya sa mana albarka. Bayan haka shi Buhari kamar ana ganin ya yi sanyi sau da yawa, kamar yadda aka faɗa da Hausa na kwance yana ganin kokowa. Bari mu masa addu'a yadda Ubangiji Allah zai bashi ikon cika alƙawura waɗanda ya yi, musamman a yanayi na irin shugabanci na ƙasarmu da aka yi ko ake yi na batun cin hanci da babakere da rashawa da
cikin
al'ummanmu. Littafi mai tsarki ya haramta a addinin Kirista kenan, ya haramta cin hanci da rashawa. Maganar Allah ta ce karɓar hanci da rashawa yakan toshe basirar shugabanni, wannan ya zama kamar wata al'ada ce a ƙasarmu. To a cikin yanayi da shi Jawar Buhari ya ɗauka, abinda za mu yi masa shi ne mu yi masa addu'a yadda Ubangiji Allah zai bashi iko ya yi abin da ke gaskiya, kamar yadda ana kirari a takensa a kan sunansa cewa shi mutum ne mai gaskiya. To bari mu yi masa addu'a, idan ba tare da taimakon Allah ba wannan gaskiyar shi da kansa ba zai iya cika ta ba. Fatan mu shi ne a gare shi da sauran makarabansa mu ga gaskiya a ciki. Bace haka mu kanmu kuma yan arewa mu bashi haɗin kai. Wani lokacin abin da yake ba mu damuwa a cikin ƙasar nan shi ne boye gaskiya, wanda yake so ya ɗan kwatanta gaskiyar kuma sai ya zama ana kyansa. To mu ba shi haɗin kai domin yadda ya fara lafiya ya gama shugabancinsa lafiya. Wannan shi ne babban abin da za mu yi. Bayan haka game da zancen tashe-tashen hankula da muke samu a cikin ƙasar nan, dukkan wata ibada bari mu sani cewa ba ta iya ci gaba, ba ta yiwuwa in ba zaman lafiya. Mu da muke kirsa ibadar mu ba za ta iya samun kwanciyar hankali ba idan ba zaman lafiya. Kullum kana cikin ibada kana daɗar mai zai je idawo. Haka su da suke musulmi duk lokacin da za su yi sallah idan ba zaman lafiya a cikin rawar jiki da faduwar gaba ake yin ta, Allah yana bukatar mu natsa a gabansa duk lokacin da za mu bauta masa. To kiran da zan yi ga mu 'yan Najeriya cikin irin wannan tayayyar hankali, mu kwantar da hankalinmu. An nuna mana cewa duk abin da zaman lafiya bai kawo ba, rashin zaman lafiya ba zai kawo shi ba. Duk abin da kwanciyar hankali ba ta kawo ba, rashin kwanciyar hankali ba zai kawo shi ba. Da haka idan ma akwai wata damuwa tsakanin wani da wani, ko tsakanin wata al'umma da wata al'umma, ko tsakanin wani jinsin mutane da wani jinsin mutane, akwai shugabanci na gaba, akwai hukuma. Tunda yake doka tana nan akan kowa, bari mu ɗauki mataki irin na hukunci mu kaiwa hukuma, ita take mulki da mu, Allah ya dora mu akan ta, kamar yadda littafi mai tsarki Roma sura 13 aya 1 ta ce, dukkan mulkoki da muke iya ganin su sanyayyu ne daga gurin Allah, kuma mai gaskiya baya tsoron hukuma. An kafa hukuma domin marasa adalci, to bare mu dauki mataki na kaiwa hukuma damuwar mu.
Nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To a gaida Malam Iro da tawagarsa, yanzu kuma ga shirinmu na gaba, wato
wasanni a takaice.
Yar kullun kafar lele ta kasar Faransa ta bada sanarwar cewa babban mai tsaron gidanta Vincent Inyema ba zai saki buga wasa ba a karshen wannan kakar wasannin sakamakon rauni da ya samu a kafarsa. Tauraruwar dan wasan dan Najeriya ta haskaka sosai a wannan kakar wasannin, inda har ake baza rahotannin dawowar sa da bugawa kasar sa ta Najeriya wasa kamar yadda kocin kasar Garnet Rowe ya bukata. A shekarar da ta gabata ne dan wasan ya jingine bugawa kasar sa wasa sakamakon takaddama da tsohon koci Sunday Olise. Enyema dan shekaru 34 da haihuwa ya sami raunin ne a wasan da lele din ta sha kashi da ci biyu da nema a hannun Rennes a ranar 15 ga watan nan na Afrilu, lamarin da hukumar kungiyar ta ce har sai an yi masa tiyata a gwiwan kafar sa. A kasar Jamus, kungiyar kwallon kafar Bayern Munich ta lashe gasar Bundesliga ta kasar ta bana, bayan da a yau ta doke Wolfsburg da ci 6 da nema. Wannan ne karo na 5 jere da juna da kungiyar take lashe kofin gasar. Wannan shekarar ma ta kasance daya daga cikin lokutan da Bayern din ta mamaye komai, tare da daga kofin karo na 27 a tarihi tun ana sauran wasanni uku a kan malakakar wasannin. So biyu kacal ne aka doke Bayern din a wannan kakar wasannin, yayin da ita ko kungiyar Wolfsburg yanzu haka take fuskantar barazanar faduwa daga gasar. To Serie A Ingila, kungiyar Sunderland ta sami tabbacin faduwa daga gasar Premier, bayan da a yau din nan Bournemouth ta bi ta har gida ta doke ta da ci daya mai ban haushi. Wannan ya kawo ƙarshen zaman ta a babbar gasar ta Premier da ta kwashe tsawon shekaru 10 a ciki. Sunderland din ta sha kashi a wasanni 23 na gasar na bana, kuma yanzu haka akwai tazarar maki 14 tsakanin ta da siradin faduwa daga gasar, tare da wasanni 4 kacal da suka rage. Wannan lamari dai ya haifar da shakku dangane da ci gaba da aikin coach David Moyes a kungiyar. Duk da yake yayi kokarin kaucewa tambayoyin yan jarida, Moyes ya ce wannan shine mafi munin lokaci a tarihin rayuwarsa. Moyes dai ya raba gari da tsohuwar kungiyar sa ta Manchester United a watan Afrilun shekara ta 2014, bayan watanni 10 yana aiki da ita, yayin da ya soma aikin horar da yan wasan Sunderland a watan Yulin shekarar da ta gabata. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To madalla, da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma nan kara a takaice.
Daban da batun masu hankoron kare yanayi sun yi gangami a nan Washington DC, babban birnin Amurka, yau Asabar, a wani yunkurin samun goyon baya ko kuma jawo hankalin duniya ga matsalolin da suka danganci yanayi. Ƙungiyar masu hamayya, wadda wani da ke caccakar manufofin gwamnatin Rasha ya kafa, ta yi zanga-zanga a biranen ƙasar Rasha ɗin 32 yau Asabar domin nuna rashin amincewa manufofin shugaba Vladimir Putin. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta jefa ƙuri'ar bai ɗaya na yin na'am da tsari ko kuma ƙa'idodin da za a bi wajen yin shawarwarin ficewar ƙasar Ingila daga cikin ƙungiyar. Donald Tusk, shugaban babban wato taron ƙolin da ƙungiyar ke yi ko kuma ta yi a birnin Brussels ƙasar Belgium, shi ne ya bayyana haka a saƙon da ya sa cikin dandalin Twitter yau Asabar.
To madalla, da takaitattun labaranmu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin Cikiko, har da shirin nan na zaɓe ko naɗi. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman Jummai Ali da Titi na gabatarwa, da Salamu Abu wanda ya ba da umarni, da injiniyanmu Keith, ni Ladan Ibrahim Awo ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wani lafiya. Da alheri.